إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cigaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka, makarantar Ibn Taymiyyah, wanda a yau za mu yi karatu a fannin Mustalahul Hadith, inda muna karatu cikin littafin Manzumatul Baiquniyya, wallafar Shehu Malami Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni al-Dimashqi al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, a wannan rana ta Litinin, da ta yi daidai da ranar 5 ga watan Rajab, hijira 1440, wanda ya daidai da ranar 11 ga watan 3 2019 miladiya. Yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi baiti na 10 da kuma baiti na 11. Darasin ƙarshe mun tsaya baiti na 9. Haka waɗannan baitutuka guda biyu duka suna ta'arifin hadisi guda ɗaya ne. Shi yasa za mu karanta baiti guda biyu a yau, saɓanin yadda muka saba a darasin da suka wuce. Baiti guda muke karantawa, yau ne kaɗai za mu karanta baiti biyu da izinin Allah. Da haka malam yake cewa, musalsalun ulma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kazaka qad haddathnihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama. Idan muka kare karatun sharhi zamu karanta baitin tare da ku, yadda zamu kiyaye shi. To wannan baiti da muka karanta kun ji a yanda ake karanta shi. Yace musalsalun, kalmar musalsalun idan muka lura ta wajen li'irabi, ko dai ya zamo mubtada ne ko ya zamo khabar ne muqaddam, yace musalsalun ulma ala wasfin ata, ma din nan shine zai zamo khabar dinsa, ko ya zamo khabar na mubtada ko ya zamo mubtada muakhar. Shi kuma ma din nan ismu mausul ne ko kuma nakira ce mausufa. Ai musalsalun hadisi musalsal, qul ma ala wasfin ata, kace ma ala wasfin ata shine hadisin da yazo akan wata sifa guda daya, wanda aka ruwaito shi da wata sifa guda daya. Ma ala wasfin, ai ma ala wasfin wahidin ata min ar-ruwat, wanda yazo da wata sifa guda daya daga wanda suka ruwaito shi. An ruwaito shi da sifa iri daya, mislu kamar misalin ama wallahi amba'anil fata, ama din nan za ta zama kamar harfu tambihin ne, ku saurara. Wallahi amba'anil fata, na rantse da Allah wani matashi ne ya bani labarin wannan hadisin. To sai ya zama duk wanda zai ruwaito shi sai ruwaito shi da wannan ama wallahi amba'anil fata, shi ma wanda zai ruwaito sai ruwaito da ama wallahi amba'anil fata, sai zama duk wanda zai karbo shi daga malaminsa zai karbo shi da wannan lafazin har ƙarshe, tun daga farkon sanadinsa har ƙarshensa. To sai a kira shi hadisi musalsal. Anan amba'ani ne, amma an karanta shi da ambanil fata. Idan ku saurara dazu da na karanta, da na zo nace mislu ama wallahi ambanil fata, saboda laruran waƙe sai aka cire alhamza din da take kan amba'ani, asalinsa amba'ani ne, amma yawanci akwai masu sa alhamza din su ce an ba'anil fata, inda in an sa ta ma baitin baya bai karyewa. Am mislu ama wallahi an ba'anil fata, amma baitin zai fi miƙewa idan ka mai da alhamzan nan alif, kace mislu ama wallahi an ba'anil fata, to baitin yafi mikewa shi yasa wasu ba sa sata. To nan malam misali ne ya kawo abinda yake sai nuna maka anan musalsal shine hadisin da aka ruwaito shi daga wata da wata sifa guda daya. To sifar ko ta kasance a isnadin sa, ko ta kasance a matanin hadisin, ko ta kasance a cikin halin ɗaya daga cikin marwaita ko halin marwaita hadisin, kamar yadda yake kaga nan ya kawo mana me wato siga talafazi mislu ama wallahi anba'anil fata. Misali sai a rawaito hadisin duka da haddasani kai kace haddasani malamin ka haddasani malamin ka haddasani har zuwa karshe ki zama musalsal, ko a rawaito shi da me anba'ani fulan wannan a isnadi kenan, ko yace sami'tu fulanu ko ya rawaito shi da sami'tu tun daga farkon isnadin sa har karshe shi ma musalsal ne, ko akhbarani fulan an gane. To kaga wannan asiga ta ada'i kenan, siga ta ada'in hadisin, karbar hadisin da bayar da shi an rawaito shi da wata sifa guda daya, ko anba'ani ko haddasani ko akhbarani ko sami'tu ko wani abu irin wannan. Kuma ya zama tun daga farkon isnadin har karshen sa kowanne malami idan ya karbo shi yakan, kowanne marwayci idan ya fade shi yakan fade shi ne tare da wannan sigar, an gane. To ya shiga cikin hadisi musalsal kenan. Musalsalun ulma ala wasfin ata, kace shine hadisin da aka rawaito shi akan wata sifa guda daya mislu ama wallahi anba'anil fata, misalin marwayta hadisin duka tun daga farko har karshe kowa yace ama wallahi anba'anil fata, ina rantsuwa da Allah wani matashi, alfata shine matashi mai ƙananan shekaru shine wanda ya bani labarin hadisin. To kowa in yazo sai yace anba'anil fata, kowa in yazo sai yace anba'anil fata, ko anba'ani fulanun, ba lalle bane yace anba'anil fata. Me yasa ya kawo fata daga karshe? Saboda larura ta waki, tunda yace musalsalun ulma ala wasfin ata kenan, nan ma ana son ya tike da wannan alif din irin na farko kenan. Mislu ama wallahi anba'anil fata, inda yace mislu ama wallahi anba'ani fulan, kaga ya sabawa nazmin waken sa, shi yasa ya kawo fata daga karshe. Amma ba wai lalle bane marwayta hadisin su ta kawo shi da a samu wani hadisi an rawaito shi da lafazin fata, amma ya kawo fata din saboda me? Ya dace da tsarin waken baitin da ya koro, tike da a samu alif a karshe shine ama wallahi anba'anil fata, shine dalilin kawo wannan mana. Ko da cewa suka yi anba'ani fulanun, shi ma ya ce anba'ani fulanun har karshe, ko haddasani fulanun har karshe, ko sami'tu fulan, tun daga farkon isnadin har karshen sa, to ya zama mai musalsal. Wannan sifa ta farko kenan. Yace kaza qad haddasnihi qa'ima, kaza ay kazalika mislu zalika, kamar abinda muka ambata a baya a rawaito shi da qad haddasnihi qa'ima, yace hakika wannan hadisin malamina ya bani shi yana tsaye. Haddasnihi qa'ima, a lokacin da ya bani hadisin a tsaye ya bani. To kai ma in zaka bayar da shi sai ka bawa almajirinka a tsaye, shi ma ya bawa almajirinsa a tsaye. To kowa in yazo sai ya rawaito shi da haddasnihi qa'ima, ko haddasnihi jalisa, ko ala firashihi, ko ala alghada'i, ya bani labarin hadisin a lokacin da yake cikin cin abinci, ko kuma ya bani hadisin yana arwala, misali shi ma wanda zai bayar ya bayar yana arwala, kowa ya karbo shi daga wanda ya karbo shi a halin arwala, ya zama me? Musalsal. Shine kaza qad haddasnihi qa'ima, ya bani labarin wannan hadisin a tsaye. Aw ba'da an haddasani tabassama, ko kuma bayan ya bani hadisin sai yayi murmushi. To kai ma idan ka bawa almajirinka sai kai murmushi, shi ma in ya bawa nashi sai yayi murmushi. To duk sai a rawaito da hadisin, duk wanda zai bayar da shi sai a rawaito shi ai bayan malami na ya bani wannan hadisin sai yayi murmushi, to ya zama musalsal, an gane. Ko kuma sai yayi kuka lokacin da malami na zai bani wannan hadisin sai da ya fashi da kuka sannan ya bani shi, kai ma da zaka bawa naka sai ka fashi da kuka, an gane. To kowa sai ya rawaito shi cewa kan wannan hadisin da na karbo shi sai da malami na yi mai da ya bani shi sai da ya kuka, kai ma sai ka yi kuka, to sai zama an rawaito shi da wannan sifa, an gane, sai zama musalsal. to wannan shi kuma kaga a cikin abin da ya shafi sifar shi rawun wannan baiti na biyu yana nuna sifar rawun shi kuma baiti na farko yana bayani akan siga ta ada'in hadisin wajen bayar da hadisin aka bayar da shi da wata siga ko ta amba'a ni ko akhbara ni ko haddasani shi kuma nan sai aka bayar da me aka bayyana sifar marwaycin hadisin sifar marwayta hadisin domin kowanne marwayci ana son a samu wannan sifa a tattare da shi dan haka ya rawaito shi ya bashi hadisin yana tsaye ko kuma yana zaune haddasnihi qa'ima shi ma wance yace haddasnihi qa'ima aw ba'da an haddasani tabassama ko kuma bayan ya bani hadisin sai yayi me sai yayi murmushi attabassum shine murmushi mara dariya mara sauti ita ce tabassum dariya yanzu mun gane fasaran baitin ko baitutuka to sai mu zo bayani akan shi insha Allah to hadisi musalsal gashi mun karanta shi daga cikin nau'ukan hadisi wanda shine nau'in hadisi na 8 daga cikin nau'ukan hadisin da muke bayani da malam ya kawo a cikin wannan nazmi nashi daga farko zuwa nan mun karanta nau'in hadisi 8 wannan shine na 8 domin mun karanta hadisi sahihi mun karanta hasan mun karanta ad-da'if mun karanta al-marfu' shine na 4 na 5 al-maqtu' na 6 al-musnad na 7 al-muttasil sai wannan me na 8 al-musalsal wannan shine na 8 to da wanda zai tambaye ka me ma'anan musalsal a lugar larabci sai ka ce masa ash-shay'ul muttasilu ba'dahu bi ba'd da aka ce musalsal shine abinda yake an jona shi da juna wani yana rataye da wani ma'khuzun ne min at-tasalsul kalma ce da aka karbo ta daga at-tasalsul wa huwa at-tisalu shay'in ba'dahu bi ba'd shine wato wani abu at-tisalu shay'in wa huwa at-tisalu shay'in ba'dahu bi ba'd wato a samu wani abu ya sadu da juna junansa wani ya rataye da wani ya rataye da wani kamar dai sarka ko shi yasa ake kiran sarka silsila ko silsila da albaniya ya littafi silsilatul ahadisi da'ifa was sahiha ko silsila jerin hadisi daya bayan daya na daya na biyu na uku to wannan shi ake kira musalsal wannan a lugar larabci kenan amma a istilahi musalsal a istilahin malamai inda in muka lura da baitutukan da malam ya kawo a istilahi musalsal yana zuwa ta hanyoyi guda biyu ismani ne musalsal kishi kaswato kashi biyu ne akwai musalsalun fi wasfir ruwati hadisin da yazo musalsal da yake bayani akan sifar murwaitan hadisin akwai kuma musalsalun fi sifati tahammuli wal ada musalsal wanda yake zuwa a wajen sifar karbar hadisin da kuma bayar da shi a rawaito shi da amba'ani ko akhbarani ko na birin wannan to kaso na farko shine wanda marwayitan suka yi ittifaki wajen bayyana wata sifa ta marwayitan hadisin ko yana tsaye ko yana zaune ko yayi dariya ko yayi kuka ko yana cin abinci ko yana arwala kowanne marwayici an samu shi da wannan sifa a wajen karbo hadisin a wajensa shi ma da zai bayar kuma sai ya bayar da irin wannan sifar an gane sifar kuma ta iya zama qauliyya sifa ce ta magana kadai ko kuma ta zama sifa ce fi'liya sifa ce ta aiki kadai ko kuma a hada duka biyu ya bayar da wata sifa ta magana da kuma aiki a hadi da haka sifa ta iya zama sifa ta magana cikin hadisin ya fadi wata magana shi ma lokacin da wanda zai bayar ya bayar da irin wannan magana sifa ta magana ko kuma ya zama sifa ce ta aiki kamar a tsaye ko a zaune ko wani abu irin wannan an gane idan muka ce sifa ta magana shine ya zama yayi wata magana lokacin bada hadisi to wannan maganar sai ya zama duk wanda zai rawaito ta shi ma sai yayi irin ta akwai kuma sifa ta aiki ya zama lokacin da zai bayar da hadisin ya bayar da hadisin cikin wata hay'a ko a zaune ko a kwance ko yana arwala to kowa in zai bada shi sai ya bada shi da wannan sifar ko kuma a hada duka biyu a hada sifar magana da aiki a lokaci guda wannan kaso na farko kenan shi kuma kaso na biyu shine hadisin da marwayitansa suka yi ittifaki a wajen ruwaito shi sai su yi ittifaki akan wata sifa ta ada'i wato sifa ta bayar da hadisin ko lafazin hadisin su ruwaito shi da amba'ani ko haddasani wanda mun sha maimaita wannan to idan wani ya tambaye ka shin akwai misalin hadisi da aka rawaito shi da sifa ta magana ko aiki ko a hade, to akwai misali, misalin hadisin da aka rawaito shi da sifa qauliya ita kadai, wanda shi ma hadisi ne musalsal, wanda duk wanda suka rawaito shi sai suka rawaito shi da irin wannan
sigar,
da irin wannan sifar, da irin wannan sigar, shine hadisin Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Muaz ibn Jabal, Allah ya kara masa yarda, wanda lokacin da annabi zai bashi hadisin ya faɗi wata sifa ta magana, wata siga ta magana, wanda yace masa ya Muazu inni uhibbuka, ya kai Muazu lalle ni ina son ka, yace fa qul fi dubri kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. To wannan lafazi na inni uhibbuka sai zama duk wanda zai ruwaito shi sai ya ruwaito shi da sai ya faɗi wannan, sai ya faɗa ma almajirinsa wannan kalmar, an gane, sai zama musalsal bi qawli kullin min ruwatihi liman yarwihi anhu, yace masa wa ana uhibbuka, duk wanda zai bayar da hadisin ga almajirinsa sai ya ce, in yace manzon Allah ya ce wa Muazu inni uhibbuka, ni ma malami na da zai bani shi ya bani shi cewa inni uhibbuka, to ni ma da zan baka shi inni uhibbuka, ya wani inni uhibbuka, kun gane, kaga wannan ai siga ce ta magana aka samu ta daga annabi ya gaya wa Muaz, to duk wanda zai rawaito hadisin shi ma sai ya rawaito shi da wannan siga wanda take qauliya. To misalin hadisin da yazo kuma da siga fi'iliya ita kadai, inda shi wannan siga muka ce siga qauliya ko ya zama musalsal qauli a wajen bayyana sifar marwayacin hadisin, sifa ce ta magana, wannan shi kuma misalin wanda aka rawaito shi da yazo da siga fi'iliya shine hadisin Abu Huraira, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda, wanda yake cewa shabbaka biyadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqa Allahu al-ardha yawm as-sabt, sai ya kawo hadisin zuwa karshe. Abu Huraira ce lokacin da annabi zai bani wannan hadisin sai da ya saka yatsunsa da yatsuna, shabbaka yadi ko shabbaka biyadi Abu Qasim, sai da ya saka yatsunsa da nawa, kana mutun yana kusanka an zaka kana sai ka saka yatsunka da nashi ko kuyi tashbikin asabi haka, sai da ya bashi sai ya saka yatsunsa da nashi sannan ya bashi hadisin. To Abu Huraira sai ya faɗi wannan tashbik din, yace shabbaka biyadi Abu Qasim, sannan sai yace min khalaqa Allahu al-ardha yawm as-sabt, Allah ya halicci kasa a ranar asabar, sannan ya ci gaba da hadisin, hadisi ne mai tsawo. To hadisin sai ya zama shi ma Abu Huraira lokacin da zai bayar da shi sai ya saka yatsunsa da me da na almajirinsa, to haka kowa in zai rawaito shi sai ya wannan tashbikin, sai zama musalsal ne bi tashbiki kullin min ruwatihi yadihi biyadi man rawahu anhu, duk wanda zai bayar da hadisin shi ma sai ya saka yatsunsa da yatsun wanda zai bawa hadisin, to sai ya zama musalsal da irin wannan sifa fi'iliya, sai zama musalsal ne fi'ili wajen nuna sifar marwaitan hadisin, kowa ya rawaito shi da sifa ta me ta wani aiki wanda shine saka yatsinka da na almajiranka, an gane. Sannan misalin hadisin da yazo da sifa qauliya da fi'iliya, sifa qauliya da fi'iliya a hade, shine hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu, wanda yake cewa annabi ya ce masa la yajidul abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi huluwihi wa murrihi, yace annabi ya ce man bawa baya samun dandanan imani ko ba zai samu dandanan imani ba har sai idan yayi imani da kaddara alkhairin ta da sharrin ta, zakin ta da kuma dacin ta, sannan ya samu dandanan imani, duk wanda bai yi imani da kaddara ba to baya samun dandanan imani a tattare da shi. To sai Anas ya ce wa qabada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala lihiyatihi وقال آمنت بالقدر إلى آخره. لوكشن ما زال لا يجي من ونن حديث سي ما زال لا يكام جيمان سا سي يتي آمنت بالله كو آمنت بالقدر خيره وشره. كون فإنت إنزو مي أكسا أبو واغو دابيو نفركو كام جيمو نبي فدن آمنت بالله تون دا شي حديث يارغا ياغا باتا باوا بذيسا متنطن إيماني با سي ياي إيماني دا كدرا دو ما زال لا يباسو حديث kuma sai ya wani aiki shine mai kama gemu, sai ya kama gemunsa sannan kuma sai ya faɗi magana, wace magana ya faɗa? Amantu bil qadri khairihi wa sharrihi, kaga ya hada biyu, ya hada wani aiki da kuma mai magana. to sai zamo shi ma Anas da zai bayar da hadisin sai ya kama gemun sa shi ma kuma sai ya faɗi wannan magana ni ma amantu bil qadri khairihi wa sharrihi to sai zamo duk wanda zai bayar da hadisin sai ya bayar da shi da wannan sifa ya kama gemun sa sannan kuma yace amantu bil qadri khairihi wa sharrihi to sai zamo an ruwaito shi da wannan tasalsulin an gane sai zamo musalsal ne fi'li wa qawli musalsal ne a magance da kuma aikace wajen nuna sifar marwaita to wannan ana magana akan sifar marwaita shine kaso na farko wanda muke magana kaso na biyu shine al-musalsal fi kayfiyatil ada musalsal din da zai zo wajen kayfiyar ada'i kayfiyar bayar da hadisin ba sifar marwaici hadisin ba ma'ana ba marwaicin yayi wani wata sifa ta magana ko aiki ba a'a nan ana magana akan kayfiyar bayar da hadisin kamar misal musalsal din da zai zo da wata siga ta musamman wajen ada'in sa wajen bayar da shi kamar marwayitan sa soroito shi da sami'tu har karshe ko soroito shi da haddasana har karshe ko aroito shi da akhbarana har karshe ko aroito shi da anba'ana ila ghairi zalika ko abin da ya kama da haka an gane to kuma bayan wannan akwai na uku shi kuma musalsal wanda zai zo da yake da alaka da wani lokaci ko ya kulla alaka da lokaci ko ya kulla alaka da guri ko ya kulla alaka da wani tarihi shi ma wannan yana zama musalsal kamar musalsal na Ibn Abbas wanda yace shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin na halarci ranar idi tare da annabi to duk wanda suka roto shi da wannan siga ta ranar idi sai zo musalsal duk wanda zai bayar da shi yakan bayar da shi ne a ranar idi a gane sai ya ce na halarci kaza ranar idi tare da Anas sai bani wannan hadisi shi ma na halarci ranar idi tare da kaza a ga zama musalsal amma me muta'allaqun ko muta'allaqun bi zaman wanda yake da alaka da lokaci ko kuma wanda yake da alaka da guri wanda kamar hadisin da aka rawaito akan amsa addu'a a multazim nan jikin Ka'aba nan bangon nan da yake jikin Ka'aba daidai kofar Ka'aba da Hajarul Aswad to sai manzo Allah ya bayar da hadisi a wurin cewa nan wurin in mutun yi addu'a ana karba addu'arsa to sai zama duk wanda zai bayar da hadisin sai ya bayar da hadisin a wannan gurin sai ya zo wannan gurin sannan ya bawa almajirin sa hadisi sai zama musalsal amma me muta'allaqun bi makan an fahimta ko kuma ya zama muta'allaqun bi tarih kamar ya kasance marwayicin hadisin shine na karshe wanda ya rawaito wannan hadisin a wajen malamin sa shine na karshe wanda ya rawaito hadisin daga shi shikenan sai wato an gane sai malamin sa ya rasu shine na karshen da ya rawaito to shi ma ya zama to na karshen da ya rawaito hadisin wajen sa shi ma na karshe an gane shi kuma wannan yana da alaka da tarihi an fahimta yana da alaka ne da tarihi shi kuma wannan a tarihin karbo wannan ni ne wannan shine hadisi na karshe a wajen malam wani daga nan ban sace karban hadisi to shi ma wanda zai karbo yasa karbo shine na karshe a wajen malam wani ni ma wannan shine na karshe a wajen a zo har karshen isnadi to shi ma ya zama musalsal amma kuma muta'allaqun bi tarih to akwai su suna nan da yawa wanda malamai suka ta bayyana to shi dai musalsal yana daga cikin hadisi ne da yake bincike akan sanadi da matanin hadisi da sanadi da matani ko ya dauki sanadi ko matani shi kadai ko a same shi a samu tasalsulin a cikin matani ko a samu tasalsulin a cikin isnadi a cikin isnadin hadisin ko sufar marwaita hadisin fa'idar sanin hadisi musalsal suka ce saboda hadisi ne wanda yake da wani abu na ban kai in ka ji shi yana akwai dadi ma'ana yana sa maka wani abu na nishadi da shauki wanda zai rawaito hadisi ya ce wannan hadisin an rawaito mana shi wani ya rawaito mana shi yana kwance akan shimfidar sa shi ma malamin sa haka shi ma ko ya rawaito mana shi yana cin abinci ko yana murmushi ko kaza haka akwai wani abu na sanya dandanon sa maka shauki da dandanon san ilimin hadisi sannan abu na biyu akwai nuna karfin har da marwaita hadisi tunda sun rawaito shi hatta sifar ada'in wanda ya bada hadisin irin wata magana da yayi ko wani motsi da yayi sai da aka rike wannan ya nuna to in ma an rike motsin malamin da ya bada hadisin ko wata magana da yayi ko wani motsi kenan mun babu aula a rike hadisin an gane kenan hatta yanayin da ya bada hadisin sai da aka rike a kwance ba mu shi ko a zaune ko yana arwalla ko yana cin abinci kaga nan mazidu dabt ne ana nuna mai kaifin hardar mai lalle an kiyaye hadisin yanda ya kamata. Sannan abu na uku akwai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yayi wani motsi to kowa sai yayi irin wannan motsin, kaga akwai ittida' bin nabi. Annabi ya ce inni uhibbuka, kowa ya ce inni uhibbuka. Annabi ya kama gemun sa, kowa sai ya kama gemun sa. Annabi ya bayar da hadisin a ranar Idi, kowa ya bayar da shi a ranar Idi. Annabi misali kaga wannan akwai al-iqtida' bin nabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma koyi da annabi mun san cewa wani abu ne mai kyau. Sannan idan tasalsulin yana daga cikin abin da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah, sai kasance a ciki kuma sai a samu wani abu na ibada da neman kusanci zuwa ga Allah, kamar hadisin Mu'adh bin Jabal da annabi ya ce masa inni uhibbuka, kuma kowa in yazo zai ba almajirin sa hadisin sai ya ce masa inni uhibbuka, ina son ka. Kalmar ina son ka din nan tana daga cikin abin da take ƙara mai imani, take ƙara imani, domin yana daga cikin imani kaso dan uwanka dan Allah. Awsaqu ural iman alhubbu fillahi walbughdu fillah, igiya mafi karfi ta imani shine so dan Allah da kuma kidan Allah. Ashe wanda kace masa ina son ka dan Allah, sannan ka bashi hadisi, kaga me akwai me akwai wani abu na neman kusanci kamar ibada kake, zaka samu lada ma wajen bayar da irin wannan hadisi. Wannan shine fa'idar kawo hadisi ko sanin hadisi musalsal. Sai dai shi hadisi musalsal mai hukuncin sa sahihi ne ko da'ifi ko hasan, ko yaya hukuncin sa? To abinda malamai suke cewa hukuncin hadisi musalsal yana iya zama sahihi, yana iya zama hasan, yana iya zama da'ifi, sai an bi isnadin sa, an tabbatar an cika waɗancan sharuɗa da muka ambata na hadisi sahihi ko hadisi hasan wanda muka sani a baya. Zaka zai iya kasancewa hadisi sahihi, zai iya kasancewa da'ifi, zai iya kasancewa hadisi hasan, amma galibin hadisi musalsal isnadin sa yana da rauni. Galibi, an gane galibin hadisi musalsal isnadin sa yana da rauni. Da haka cikin hadisai da aka ruwaito su musalsal ɗan kaɗan ne wanda suka tsira, amma yawancin su duka isnadin su yana da rauni. Wannan kuma dalili sai mutum ya ta kokarin ya kawo shi musalsal, saboda ya samu karbuwa a wajen mutane, to sai a bi isnadin hadisin sai a samu bai karbu ba. Shi yasa da yawa daga cikin hadisai musalsalai da'ifai ne isnadin su, yana akwai wanda ba da'ifai ba amma ɗan kaɗan ne. Wannan shine bayanin muna akan wannan hadisi, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada, kurakurai Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.